This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Talata 29 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, wani harin da sojojin Isra'ila suka kai a arewacin Gaza yau Talata ya halaka mutane sama da 60. Wasu ƴan bindiga sun halaka mutane biyar a yankin Baluchistan mai arzikin ma'adanai a ƙasar Pakistan. Sannan ƙasar Saudiya ta ce za ta ci gaba da haƙo adadin man da ta saba haƙowa a daidai lokacin da take kuma yaƙi da ɗumamar yanayi.
Kanan labarin kenan. Wato a yayin da zaben babban zaben shugaban kasar Amurka ke ƙara kusantowa, masu fashin baki na ci gaba da sharhi akan jihohi mafiya tasiri a zaben, inda za a fafata tsakanin ƴan takara.
To akwai jihohin da su suna tsakiya ne, tangal-tangal suke, za su iya juyawa kowane shekara.
To kamar wasu jihohi ne aka fi sanin su da irin wannan yanayi. To sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani akan wannan tambaya. Bayan haka za a ji cewa masu ƙananan sana'o'i da ke amfani da wutar lantarki a jamhuriyar Nijar suna fuskantar cikas. Bayan haka muna ɗauke da shirin noma cikin arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Akwai kuma saƙonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma duk sai mun fara da shan labarin duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya ga labaran. Jami'an lafiya a Falasɗinu sun ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama yau Talata ya rutsa da wani bene mai hawa biyar na zaman iyalai a arewacin Gaza ya halaka mutane aƙalla 60. Harin ya auku ne a Bayt Lahiya, inda jami'ai suka ce wasu mutane kuma 17 sun ɓace biyo bayan harin. Babu wani bayani daga Isra'ila nan take. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya soki wani ƙudurin doka da Majalisar Dokokin Isra'ila ta amince da shi, mai haramta babbar hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimaka ma Falasɗinawa UNRWA. Jami'ai a lardin Baluchistan mai fama da tashe-tashen hankula a ƙasar Pakistan yau Talata sun ce wasu ƴan bindiga sun kai hari kan ma'aikata a wani wurin gina madatsar ruwa, suka kashe biyar tare da raunata wasu biyu. Harbe-harben sun auku ne a gundumar Bangur a wannan lardi mara cunkoson jama'a wanda ya shahara wajen mallakar ɗimbin ma'adanai. Mazauna wurin sun ba da rahoton cewa maharan sun tsere daga wurin akan babura. Nan da nan dai ba a san inda suka nufa ba. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Sahil Rain ya tabbatar da adadin waɗanda abin ya rutsa da su. Yana mai cewa hukumar gundumar ta ƙaddamar da bincike kan wannan harin. An kai mutane biyun da kuma suka ji raunuka da kuma garewakin zuwa wani asibitin da ke wurin a cewarsa. Ƙasar Saudiya ta dukufa wajen samar da gangunan mai miliyan 12,300 kulle yomin, a cewar ministan makamashin ƙasar Yarima Abdulaziz bin Salman a yau ɗinnan Talata, da yake jawabi a taron shirin saka jari dan gaba FII a takaice da aka yi a birnin Riyadh. Yariman ya ce ƙasar, wacce ta fi kowace ƙasa a duniya samar da mai, za ta ci gaba da cimma burinta game da albarkatun mai, a yayin da take kuma ƙoƙarin cimma burinta na kawar da koko yaƙar ɗumamar yanayi. Ya ƙara da cewa za mu siyar da duk wani adadi na makamashin da wannan ƙasa ta mallaka illa iyaka. Za a aiwatar da wannan manufar ce tare da sauran manufofi kafaɗa da kafaɗa, irin su rage gurɓata muhalli da kuma iska mai lahani. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A bayan kowace shekara hudu fafutukar lashe zaben shugaban kasar Amurka na bagewa a muhimman jihohin raba gaddama, ba kamar sauran jihohi da aka san su da wata jam'iyya ba. Waɗannan jihohin su ne suke raba gaddama suna cancanta alƙibla tsakanin kowane zaɓe, kuma akasari a cikin su ne ake fafatawar gaske, domin su kuwa ne ke raba gaddama wanda zai lashe zaɓe. Wato kenan, a nan ne ƙuri'un gundumomi zasu wato da za a bayyana su ne zasu shiga da mai nasara a fadar White House. Sannan muhimmancin waɗannan jihohin ya sa 'yan takara sun fi mai da hankali wajen yakin neman zaɓe a cikin su. Dr. Kabir Hassan ɗan Najeriya ne mazaunin nan Amurka ya mana fashin baki akan irin waɗannan jihohin.
To ka san yanda shirin tsarin zaɓen Amurka yake, ba irin misali na Najeriya ko Nijar bane na majority carry the vote ba. Kowane jiha tana da Amurka yawan electoral college wakilai indirectly ne ake zaɓe. So in ka ci zaɓe a jiha za ka sa wakilai ne. Akwai final zaɓen da ake yi a House of Reps bayan an yi general elections. So a zaɓen Amurka wanda ya sami delegate 270 ne shi ne zai dawo shugaban ƙasa. To rikicin da ake yi shi ne saboda an daɗe ana siyasa da ra'ayi da kuma yadda tattalin arziki ke tafiya a jihohi. Mutane a jihohi, wasu jihohin sun riga sun raji a tsarin aƙida da tattalin arziki da yake daidai da wata jam'iyya. Misali, jiha ta biyu mafi girma a Amurka, Texas, wanda tana da delegate ya fi 30, tana da aƙidan noma da man fetur da tsarin dai ƙauyawa da suke son ƴanci da rike bin liga. So jihar Republicans ne. Babu yanda za a yi kai Democrat ka je campaign ba
a Texas.
A Texas ka ci zaɓe da shugaban ƙasa. Maybe shekara 50 da ka suka wuce ma ba yi wannan ba. So you are wasting your time. Misali, jihar California ita ma haka take. Ita kuma ta Democrats ne, babban jiha ce, ta fi kowanne girma da yawan mutane. Delegates ɗinta suna da yawa, ina ji ba zan iya faɗa da ka ba, amma dai za su kai maybe akwai. Amma jihar saboda 'yan fim da 'yan technology da 'yan boko da 'yan unions, jiha ne da tattalin arzikinta da mutanenta sun raji a tsari na jam'iyyar Democrat. Su ne za ka samu suna ba sa son bindiga, sun fi ƙarfin goya ma ba unions da sauransu. So ko ya za ka yi kana Republican da kyarkaci California. The last time da wani ya ci zaɓe a California was Reagan. So ɗan California yana takarar shugaban ƙasa.
Kuma ɗan Republican ne.
Ɗan Republican ne 1984. So ka ji shekara 40 Republican da ya ce wannan. So akwai jihohin da su suna tsakiya ne, tangal-tangal suke. Za su iya juyawa kowane shekara.
To kamar wasu jihohi ne aka fi sanin su da irin wannan yanayi?
So jihohin da aka fi sanin su da irin wannan yanayi, jiha ta farko ita ne jihar Pennsylvania, inda na yi makaranta kuma na yi zama a jihar na shekara aƙalla 9. So na san jihar sosai gaba da baya, ƙauyuka da birni. Gabacin jihar nan ne babban alƙarya garin Philadelphia, 'yan birni. So wannan Democrats suka fi yawa, nan ne kamfanoni suke da lebo da mutane sosai a manyan birane. Tsakiyar jihar nan ne ƙauyawa suke da gonaki da kamfanoni na sarrafa kayan noma da sauransu. Nan tend to vote Republican. Kuna maganan irin su Allentown da sama can wajen su Scranton a jihar Michigan. Ita ma jiha ne ita da take da baki musulmai da larabawa. Abinda mutane ba sani ba shi ne in ka je wani area a Michigan a ga yawan masallatai da musulmai, abin zai baka mamaki sai ka ɗauka kana Lebanon ne ko Syria. So yawanci aka zo in ana siyasa wanda duk ya iya in Democrats suka yi convincing larabawa da baki da baƙaƙe suka fito sosai za su iya cin Michigan. Haka suke cin Michigan. su kuma Republicans idan suka je kauyukan suka zaga suka yi convincing mutane su fito suka yi cin Michigan. So wannan yawanci jihar turn out na waye ya fito da su waye yana da tasiri waye zai iya cin jihar. Misali 2016 Hillary bata fito da bagage ba bata yi convincing din so ba su fito bata fadi jihar. 2020 Democrats suka je suka yi ta bugawa suka yi convincing kowa da Larabawa da baki da bagaje su fito suka ci jihar. So yanzu jihar is a battleground state saboda rikicin gabas ta tsakiya na Libya na Palestine da Lebanon. Akwai ɗan Lebanon da yawa a wajen and most of them they are not ba sa jin daɗin goyon baya da Amurka take ba ma Israel. So da yawa sun fito suna complain cewa ba su zaɓi jam'iyyar Democrat ba.
Dr. Kabir Hassan kenan ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka yake mana wannan fashin bakin. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, shugaban caji Muhammad Idris Dabi ya kaddamar da wani aikin tabbatar da tsaro wanda ya hada da farautowa da kuma dakile ɗaruruwan mayakan Boko Haram waɗanda suka kai hari tare da kashe sojojin caji sama da 40 ranar Lahadi a shiyar tafkin caji mai makwabtaka da Kamaru, Najeriya, Nijar da kuma Chadin. Dabi ya ziyarci yankin a jiya Litini inda ya taimaka wajen jana'izar sojojin nasa.
Il a instauré trois jours de deuil national en la mémoire de martyrs tombés sur le champ d'honneur.
Gidan talabijin din kasar Chad kenan ke bada rahoton cewa shugaba Muhammad Idris Dabi ya bada umurnin a yi kasa-kasa da tutocin kasar sannan dukkan gidajen radio da talabijin da ke kasar ta yankin tsakiyar Afirka kada su sa komai sai baitocin addini na tsawon kwanaki uku tun daga jiya 28 ga watan Oktoba. Bayan jana'izar sojojin, Dabi ya yi shelar kaddamar da Hasniket, wani aikin soji wanda wasu sabbin sojojin da aka tura tafkin cajin za su yi, wanda ya hada da zakulowa da kuma kawar da mambobin kungiyar ta'addancin da ke boye a wurin. Dabi ya yi jawabi a gidan talabijin na kasar. Dabi ya ce a matsayinsa na shugaban kasar Chad shine babban kwamandan sojojin kasar kuma mai tabbatar da tsaro da lafiyar farar hula kuma ya umarci sojojin Chad da su kare lafiyar farar hula da dukiyoyinsu ta wajen bin sawu da kuma halaka ƴan ta'addan Boko Haram waɗanda suka yi munanan aika-aikar kan sojojin gwamnati kuma suka boye a wajejen tafkin na Chad.
Agaja Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu ko bari mu sake komawa tsakar rahotannin mu. Masu kadanan sana'o'i da ke amfani da wutar lantarki a jamhuriyar Nijar suna fuskantar matsaloli na yawan ɗauke wuta wanda ya kawo cikas ga sana'o'in tasu sakamakon ɗaukewar wuta da ke faruwa a tarayyar Najeriya. Wakilin Maharu da Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Daya daga cikin masu kankanan sana'o'in kayan sanyi da ke kan iyakar Nijar Najeriya gefen birnin Kwanne mai suna Musa Umaru ya ce mini abin na saka su tabkadin bin hasara irin wannan lokacin.
Gaskiya hisi billahi wannan rashin wuta ya kama cikas da dama sirtu mu masu kayan sanyi. Duk abin da ka san kana sayar na kayan sanyi babu halin ka saida shi, wani ma ya lalace, irin su madara nan duk sun bi sun lalace mana. Gaskiya wannan harka sai dai addu'a.
Sai dai bangaren kamfanin gidan wuta na ƙasa reshen Nijelek da ke birnin Kwanne, shugaban kamfanin mai suna Abu Musa ya ce matsalar ba daga bangaren su bane, inda ya yi amfani da wannan damar domin baiwa jama'a hakuri.
Akwai atashi yau an doki kwanaki muna cikin waga matsalar ta reshen wuta wanda abu ne wanda mun same shi daga katsewar wuta ta daga Nigeria. Ba abin da za mu ƙara ce mutane kamar da muka ce musu wancan gami ne. Gaskiya muna
neman goyon basu cikin hakuri kuma muna ƙara basu hakuri da suna waga Nijelek tamu da birnin Konni da ta jihar mu ma wadda Attawa da Nijelek tamu gaba daya muna ba al'umma basu hakuri lalle muna fata al'umma su ji dadi nan gaba abin sani shine dangance da Nijelek ita Nijelek dai gurin ta na hari kuma na kullun shine duk ko ina ada duk inda wani yake Nijelek tana so ta bashi huta to dangance da yanke huta dan mutane su sani Nijelek ba ta wasa wajen mutum yana da huta ya samu katsewa huta Nijelek ba ta iya kwana ba ta iya zama
yanzu haka dai yankuna da dama na kasar ne ke wuni ko kuma hadda kwana cikin duhu sanadiyar yankewar wutar lantarkin yayin da masu kankanan sana'o'i ke ci gaba da kokawa game da wannan matsala kamar yanda waɗansu daga cikin su suka shaida mini Musoma da Abdu Nabado
mu yanzu fuskemu da muke harkar ruwa wani madara da ji da sauransu wani madara tana zahir lalacewa idan babu wuta kuma ne sayan ko ruwan zuwa sayan babu sani kaga ba zai siye ba
muna fuskantar cikas da dama saboda dukkan wasu abubuwa wanda aka amfani da su na wuta to yanzu mun so annan sana'o'i so koma sai a hankali a harkoki magana ta gaskiya harkoki sun tsaya yau muna tsawon kwana kusan 10 abin da fatan mu ga wannan gwamnati ta yi kokari da Allah inda matsalolin suke a samu a gyara su
Haruna Mumman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
ta gaida Haruna Mumman Bako da wannan rahoto kai tsaye ga shirinmu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa masu kama kifi da sayarwa a Najeriya na ci gaba da koka kan irin halin da sana'ar tasu ta shiga a cikin yan shekarun baya-bayan nan inda suke cewa rashin tsaro tsadar canjin dala Amurka na daga cikin abubuwan da suka sa wannan sana'a ta nufi durkushewa a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon mun tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya
sunana Sani Rulwanu arzika mai kifi Kaduna ina shugaban masu kifi na Najeriya a ƙarƙashin kungiyar da ake cewa Nigerian Union of Fishermen and Seafood Dealers kungiyar masu kama kifi da masu sayar da kifi ta ƙasar nan
to ko wani hali sana'ar kifi take ciki yanzu haka a Najeriya
wato sana'ar kifi yanzu a cikin ƙasar nan ta lalace ta tabarbare mana gaba daya kuma dalilin hakan kamar kaga Maiduguri tana ba mu kifi da kashi 50 cikin 100 saboda wannan matsalolin tsaro ba a samu sannan masu kawo zuwa kasashen waje su yi kifi yanzu ba sa iya tafiya so saboda dala ta yi tsada sannan masuntan mu ba su da kayan kama kifi sannan kuma ba su da intervention da dan jirage da tallafi da gwamnati da take bayarwa sai dai turawa suna karban lasin a Najeriya suna shiga can teku da nisa cikin teku disi suna kama kifi suna tafiya da shi kasashen waje kusan kimanin miliyan 50-100 a cikin wata ɗaya suke kama tafi da shi kasar su gyara kuma a ji a siyo a can
to yanzu ya zaka kwatanta wannan hali duk da ka faɗa ya zaka kwatanta shi da yadda sana'ar kifi take a da kafin wannan hali yanzu da ka bayyana mana da kuke ciki yanzu
wato wancan lokaci ana samun lokacin akwai zama lafiya mutanen Kamaru mutanen Chadi suna kawo kifi su Gamboro suna kawo baga Adoro baga duk ana kawo shi nan Kaduna mafi yawanci kuma daga Sokoto a mutanen Kalmalo mutanen Arkifin Libya Algeria duk ana kawo shi kasan nan nan Kaduna a da kamar mutanen Ilori kamar mutanen yankin Port Harcourt makurdi da duk Kaduna ne santa nan suke zuwa sai kifi su gure shi to amma tunda aka samu matsalolin tsaron nan da kuma tabarbarewar tattalin arziki abun ya zo ya lalace gaba daya daga baya kuma an koma kiwon kifi gwamnati ta kawo juya akalar gwamnati akan maganar kiwon kifi to shi kuma kiwon kifin nan mafi yawanci lokacin da gwamnatin Buhari ta zo ta ba da tallafi to amma tallafin sai aka ba Nacel aka ba CBN babban bankin Najeriya to mafi yawancin wannan suka karbi da wannan intervention din tallafi ba masu kifi bane wasu kuma an musu training na sati da sati biyu to ina training sati da biyu zai ruga sana'ar kiwon kifi kaga ba zai ruga dole sai an koya da sauran shi sa yanzu ne wani tunani a mu nan arewa muna so mu kawo wani tsari tunda dama arewa ita ce Kaduna ita ce cibiyar arewa da kuma ita wannan sana'a to ina ta kokarin yadda
kai magana cewa yanzu sana'ar ana samun tangarda ba kamar yadda take a da ba to ya zaka kwatanta yadda kuke samun kudin shiga a yanzu
a yanzu babu ba kudin shiga ai kuma mafi yawancin ma su masu tafiya su shiga kasashen waje sun daina saboda dala ta yi tsada sannan kuma anan yanzu dai kwata-kwata babu kudin shiga a kifi ba a samun kudin shiga saboda babu makifi sai ka tafi da 50,000 dan kifin da za a baka a leda za ka rubo shi ba a auki saboda babu shi
yanzu a kungiyance wani irin kokari kuke yi domin ku ga kun maido da martaba ita sana'ar kifi ta dawo yadda za a dinga samar da ayyukan yi
wato muna ta kokari yanzu akan gwamnati ta fahimci irin matsalolin da suke cikin wannan sana'a ta mu a yanzu saboda karancin kifi da kuma rashin tallafi ga masu kama kifi sati biyu da wuce na rubuta ma shugaban kasa takarda akan ina sanar mashi da cewa fa ga halin da kasa take ciki a maganar kifi kuma muna ta diddai kokarin da ya kamata mu yi akan gwamnati ta fahimci cewa lalle babu kifin na cikin kasa dan haka shi yasa muke so mu kawo tsari ta karkashin partnership da kungiyar makarantar koyar da kiwon kifi wacce take America a California domin mu zo gwamnatin jihar Kaduna ta mu fara ta jihar Kaduna misali tunda ita ce cibiyar arewa mu samu fili mu gina gonakin kifi a wurin kuma mu kirkiro wurin koyar da kiwon kifi yadda mutane za su fahimci abun sannan kuma mu ba da recommendation ma gwamnati ta ba su tallafi domin in ba haka muka yi ba to yana da wahala su fahimce da abin yake kuma yadda ita gwamnati za ta ba da nata gudunmawa to amma yanzu muna kyautata tun shi mai girma gwamnatin jihar Kaduna mun yi masa bayanai akan haka kuma mun yi ɗan rubuce-rubuce a takardunmu mun tura masa kuma an duba muhimmancin wannan tsari da nake so in kawo mu fara shi ta nan jihar Kaduna sannan mu dauke shi jihohin arewa yadda za mu samu masu da abin yi da kuma kifin ya wadata a cikin ƙasa a abubuwan da muke ta kokari yanzu dai muna sauraron shi mai girma gwamnati Ugosani akan a ba mu approval na wannan wuri da muke bukata inda za mu yi training center din da kuma wadatar da shi kifin ma a cikin jiha nan jihar Kaduna da kuma arewacin Najeriya
ta yi maganar cewa a da jihar Kaduna ita ce cibiyar da ake ko kuma jihar da ta kasance cibiya wadda ake hada-hadar kifi sosai a Najeriya ban sani ba wannan sana'ar zaka iya ba mu yasi na adadin irin kudaden shiga da ake samu da kuma yawan ayyuka da take samarwa matasa
kwarai da gaske na farko ina ganin kamar a nan Kaduna ma wanda yake kusan kullun akwai kasuwanni da suke ci Maiduguri dai akan mota sama da biyu uku biyar sukan shigo a rana wani lokaci a sati motocin da suke shigowa ba su girgwa sannan akwai masu saukewa akwai masu dauka su tafi talla akwai ga sunan da yawa kuma da ana karban haraji duk kowane kaya yazo ana karban haraji so yanzu kaga duk girman Kaduna yanzu a takeice yanzu a haka da Kaduna tana da babbar kasuwanci inda duk kayan da yazo za a karba haraji sannan a shige da shi kasuwa so yanzu babu irin wannan ma kasuwar to shi sa ni yanzu a tunanin tsarin ne da nake so in kawo so muna so da wannan kamfani na Didi Fine Country as an investor wanda yake a partnership da America su ne za su fara koyar da wannan sana'ar kifin sannan kuma masu sayar da kifin ma kansu su samu wurin da za su dinga zuwa su saya su sayar ya kasance su mutanen jihar Kaduna sun san ga wata santa ta kasuwa yadda duk wanda yake bukatar kifi in ga sai shi yake so in dan yake so ya zo kamar yadda kaga a su New York kamar irin su China da sauransu duk suna da irin waɗannan kasuwannin kamar yanzu ka tafi Kado Fish Market a Abuja in ka tafi can santa ne inda zaka je kaso
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya wato NIPAS Daniel Ruwanu Arzika mai kifi Kaduna sai kuma Julia Discretion da taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
so madalla gaida Baballe yanzu kuma ga sakon ku masu raro
rai da farko rayinka ne Hassan Dogon Faci ba tsari kace ya kamata shugaba Tinubu ya sabke ministan wutar lantarki saboda lalacewa wutar lantarki a arewa domin gazawa ce a ce wutar lantarki ta gagari arewacin Najeriya da fatan dattawan arewa za su gaggauta daukar mataki nuna rashin jin dadin su akan katsewa wutar lantarkin in dai suna kishin arewa sai kuma ra'ayin Bubu Mai Goro da shi kace zan yi amfani da wannan dama domin yin tsokaci akan yadda arewacin Najeriya ke fuskantar matsaloli da dama musamman na rashin wutar lantarki tunda aka haife ni ban taba ganin an samu matsalar wuta a arewa na kwana da kwanaki ba sai a gwamnatin Tinubu dan haka nake kalubalantar wannan gwamnati ta gaza sosai wajen dadadawa talakawan Najeriya
toma dalla yanzu ko kafin mu kai ga shirin mu na karshe muna kokarin kawo muku wannan sako game da zaben Amurka wanda za a yi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu amma kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko agogon mu na cewa karfe 10:11 ne da kusan minti 27 na safe a nan Washington DC ga wannan sako
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da kwarkwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaben da kuma bayan zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara
saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryen mu na radio da television da kuma shafukan mu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook X wato Twitter da kuma Instagram
kazalika muna nan a dandalin mu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-2-2 4-4-6-9 inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben da ke kare dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka
Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunsu
to madalla yanzu ko ga Ibrahim da takaitattun labaran duniya
to a takaitan jami'an lafiya a Palestine sun ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama yau Talata ya rutsa da wani bene mai hawa biyar na zaman iyalai a arewacin Gaza ya halaka mutane a kalla 60 harin ya auku ne a Bayt Lahiya inda jami'ai suka ce wasu mutane kuma 17 sun bace biyu bayan harin babu wani bayani daga sojojin Isra'ila nan take Jami'ai a lardin Baluchistan mai fama da tashi-tashin hankula a kasar Pakistan yau Talata sun ce wasu yan bindiga sun kai hari kan ma'aikata a wani wurin gina madatsar ruwa suka kashe biyar tare da raunata biyu
kuma sauraro iya abinda za mu iya kawo muku kenan a wannan shirin na la'asariya sai kuma canja da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan maudu'un da za mu kawo muku a daidai wannan lokacin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona Wamai wacce ta shirya ta bada umarni da injiniyoyinmu na wannan la'asariya da suka hada da Mr. Chan da kuma Al Santos da ya taimaka masa baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa wassalamu